بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويؤوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayanin mu game da tafsirin Fatiha bayani kashi na biyar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa akwai wani littafin sa mai suna At-Tuhfatul Iraqiyyah At-Tuhfatul Iraqiyyah shafi na 45 yace qala salaf malamai na farko sun ce inna allaha jama'a ilmal kutubil munazzala fil qur'an Allah madaukaki ya hada ilimin da ya saukar a cikin littafin farko ilimi da yake cikin littafin at-taura da ilimi da yake cikin littafin zabura da wanda yake cikin littafin Injil littafai wadanda Allah madaukaki ya saukar ga annabawa magabata duk ilimin da yake cikin littafan Allah ya hada su ya saka a cikin littafin Qur'ani wajama'a ilmal Qur'ani fil mufassal sannan duk ilimin da yake cikin Qur'ani daga farkon littafin zuwa ƙarshen sa Allah ya hada shi a cikin surorin da ake kiran su al-mufassal surori da ake kiran su al-mufassal a cikin Qur'ani in ka duba manahilul irfan na Ash-Shaykh Zarqani mujallad na farko shafi na 352 yace Imam Nawawi ya kawo bayani da yake mafi inganci game da surorin da ake kiran su al-mufassal yace surori ne da suka fara daga kan suratul hujurat zuwa qul a'udhu bi rabbin nas daga suratul hujurat zuwa qul a'udhu bi rabbin nas wadannan surori sune ake kiran su al-mufassal wa sumiya bil mufassali likathratil fasli baina suwari bil basmala abinda yasa aka kira su al-mufassal saboda surorin basu da tsawo nan da nan kana karanta sura zaka zo karshe kaga bismillah ka fara wata sura daga suratul hujurat zuwa qul a'udhu bi rabbin nas wadannan surori sune ake kira al-mufassal zaka iya cewa izu goma kenan na qur'ani ko kuma izu tara daga nasi zuwa izu goma wadannan surori su ake kira al-mufassal to Sheikhul Islam ya ce malaman farko sun ce duk ilimin da Allah ya saukar a littafai na farko ya tattara su ya hada su ya dunkula su ya saka a cikin Qur'ani shi kuma Qur'ani duk ilimin da yake cikin sa Allah ya dunkula shi ya saka a cikin surorin da ake kiran su al-mufassal wato daga nasi zuwa izu goma wajama'a ilmal mufassal fi fatihatil kitab sai Allah ya hada ilimin da ke cikin wadancan surori na al-mufassal ya dunkula su ya saka a cikin suratul fatiha وجمعَ علم فاتحة الكتاب sannan duk ilimin da ke cikin suratul fatiha Allah ya dunkula shi ya saka shi fi qaulihi cikin ayar da yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duk ilimin da ke cikin qur'ani Allah madaukaki ya sa shi a cikin surorin da ake kiran su al-mufassal kuma duk ilimin da ke cikin surorin al-mufassal Allah ya dunkula su ya sa su a cikin suratul fatiha sannan duk ilimin da ke cikin suratul fatiha Allah ya dunkula shi ya sa shi a cikin aya guda ita ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inji shaykhul islam ibn taymiya Allah ya ji kansa ka duba littafinsa At-Tuhfatul Iraqiyya shafi na 45 Ibn al-Qayyim al-Jawziyya shi ma ya faɗi irin wannan magana a littafinsa wato akwai malamai da suka yi ire-iren wannan magana malaman farko su suka faɗe ta lalle ne duka ilimin da ke cikin littafin farko yana cikin Qur'ani ma farratna fil kitabi min shay'in duk wani ilimi da ke cikin littafin At-Taura, Zabura, Injil littafai 104 da Allah ya saukarwa annabawa magabata Allah ya hada ilimin su cikin Qur'ani a Qur'anin kuma Allah ya tattara ilimin ya saka a cikin surorin mufassal na mufassal Allah ya dunkula shi cikin suratul Fatiha ilimin fatiha kuma Allah ya dunkula shi a cikin aya guda ita ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idan ka duba sahih sunan abi daud hadisi na 779 da al-irwa'ul galil hadisi na 295 da sahihul jami' hadisi na 4326 abu huraira da Ubay bin Ka'b sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kawo hadisi da ake kiran sa hadithul qudsi hadithul qudsi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin Allah tabaraka wa ta'ala Allah yake cewa da kansa قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نار بصلاة كاننا دباوانا ربي بيو اتوانا صلاة الله يتي يا ربا تتكانن سدباوان سربي بيو ولي عبدي ما سألا دك أبين دباوانا يروكين كمزي سامبيا مكاتا Allah ya ce, fa idan qala al-abdu, idan bawa ya tsaya a salla ya ce, alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah sai Allah ya ce, hamadani abdi, bawa na ya gode min. Fa idan qala, idan mutum ya ce, ar-rahmanir rahim, qala Allah sai Allah ya ce, afna alayya abdi, bawa na ya yabe ni. Fa idan qala, idan mutum ya ce, maliki yawmiddin, قال سي الله يتي مجدني عبدي باوانا يا جرمماني فإذا قال إذا متن يتي إياك نعبد وإياك نستعين قال سي الله يتي هذا بيني وبين عبدي تونكم وتمؤاملة تكاننا دباوانا ولعبدي ما سألكم باوانا زي سامدؤ بن ديروكا فإذا قال إذا يتي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سأل الله يجي ولأبدي ما سأل باوانا يا سامدو أبن ديروكا وانا حديثي يا إنغانتا دقى منظم الله صلى الله عليه وسلم حديث القدسي تقولورا دوانا حديثي Allah madaukaki yace idan bawa yana salla yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah yace hadha baini wa baina 'abdi wannan tsakani na ne da bawana wata mu'amala ce ta musamman tsakani na da bawana, mu'amala da take tsakanin Allah da bawansa ita ce sakon da ke zuwa cikin littafin da duka Allah ya turo. Ko Allah ya turo littafin At-Taura don yayi bayanin mu'amala da ke tsakaninsa ne da bayinsa. Allah ya saukar da littafin Injil don yayi bayanin mu'amalar da take tsakaninsa ne da bayinsa. Hakanan littafin Az-Zabur, hakanan littafin Qur'ani, duk wani littafi da Allah ya saukar da shi ne don ya bayyana mu'amala da take tsakaninsa da bayinsa. Don haka kalmar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in take zama wata mu'amala ta musamman tsakanin bawa da Allah. Don haka babu aya cikin Qur'ani wanda take dauke da ilimin nan wanda ya kunshi littafan farko, kuma ya kunshi duk ilimin da ke cikin Qur'ani fiye da ayan nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya shekarunsa 672 da mutuwa yanzu, Allah ya ji kansa, 672 ya dade rabuwarsa da duniya. Musamman ya rubuta littafi da ake kira Madarijus Salikin baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wannan littafin yana da volumes guda uku, manya-manyan littafi ne guda uku. Ya yi littafin ne kawai saboda ya fassara wannan kalma ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mujallaji guda uku, 3 volumes na littafi kawai akan fassaran wannan aya daya. Ashe kenan da zamu dauki watan nan muna bin fassaran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in billahi al-azim, watan zai kare ba mu gama ba. A cikin mujalladi na farko shafi na 95 Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace humal kalimatan al-maqsumatan, waɗannan kalmomi guda biyu su ne suka yi ayan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. To ka cire iyyaka na'budu nasta'in, waɗannan kalmomi guda biyu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace su ne aka raba tsakanin Allah da bawa kashi biyu, kalma guda ta bawa, kalma guda kuma ta Allah. Magana tana da girma, don haka daukan wata ana magana a kai wallahi yayi kadan. In za ka yi maganar mu'amala tsakanin bawa da Allah, to wannan magana taka dole ta dauki lokaci mai tsawo. Littafi ya rubuta mujalladi uku musamman yana bayani akan matakai na mu'amala tsakanin bawa da Allah. Don haka duk ilimin Qur'ani yana cikin wannan aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mu'amalar ita ce ciniki, Allah da hikima. Kai Allah mun gode ma da kai mu musulmai, da bude littafin Qur'ani abinda zaka fara gani ka lura a ce mutum ne wanda bai taba sanin musulunci ba, ka dauki Qur'anin nan ka kai shi kaman can kasashen Turai ko kasashen Amurka, ka san akwai wanda bai taba sanin menene ma musulunci ba, ka je ka bashi littafin nan ya bude, komai kafircinsa, komai tsananin kinsa ga Allah, in ya bude Qur'ani wallahi sai hankalinsa ya natsu. Domin abinda zai fara gani shine Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, ka suranta wannan mutumin, ka dauki kanka misali a matsayin halin da yake ciki, kai ne ka bude Qur'ani sai kaga abinda Allah ya fara da shi shine ya ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai, wanda yake rahama ga bayinsa yake jin kai, shike ba su ruwan sama, shike ba su shuke-shuke, shi yake ba su rayuwa, shike ba su haihuwa, shi yake da iko a ranar hisabi. Sannan sai yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai muke bauta kuma kai muke neman taimako. Kafin Allah ya ce ka bauta masa sai da yayi ma bayanin shine wa, ya bambanta da a ce Allah ya fara Qur'anin da cewa kai ku kama bautana da bude Qur'ani sai ya ce ku kama ibada ce kai wannan littafin wanda duk ya saukar da shi yana da zafi sai Allah ya fara da sauki alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ya bayyana maka kansa tukuna shin ya cancanta a bauta mar ko bai cancanta ba sai da ya maka bayani kai ka gane bayanin tukuna godiya ta tabbata ga Allah waye Allah ubangijin talikai shi ya halicci kwari tsuntsaye dabbobi mutane arrahmanir rahim shike baku ruwan sama ya baku duk wata rahamaniya maliki yawmiddin shike da iko shi kadai a ranar hisabi sannan sai ya ce to bauta min kaga sai da ya bayyana maka kansa ya nuna maka cancantar abauta masa sannan sai ya ce to zo ka bauta min Qur'ani tana dauke da mu'jiza mai girma wallahi duk mutumin da ya samu kansa cikin musulunci ya gode ma Allah alhamdulillahi rabbil alamin mu'amala da take tsakanin mutum da bawa kaman ciniki ne wai Allah tallata kansa yake gare ka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kamar mu'amala ce ta ciniki tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala wato Allah yana cewa kai bawa kana da wani abu da nake nema in ka bani sai in baka ai kasuwanci kenan ba ni in baka kawo abin sayarwanka ni kuma sai in saya in baka kudi meye kudin Allah ita ce aljanna shi yasa manzon Allah ya ce ala inna sil'atallahi galiya kaddarar Allah tana da tsada yace ala inna sil'atallahi aljanna kaddarar Allah ita ce aljanna ka bashi wani abu da yake so gunka shi kuma ya baka wani abu da zaka so me yake so a gurin ka ibada me kake so a gurin shi taimako don haka akwai wani abin da kake da shi wanda Allah yana bukata shi ma kuma akwai abin da yake da shi wanda zai baka fa amma ku lura duk mutumin da ya dauki kayan sa zai kai kasuwa akwai sharuɗa kashi biyu kafin a sai kayan haka ne ko na daya kayan da ka kawo sayarwan nan shin ana son irin shi ko ko a'a ana neman wannan kayan ko ba a neman sa ka'ida ta farko kenan idan ka tallatawa Allah abin wato wata ibadar ka to abu na farko da Allah zai duba shine ita wannan ibadar da ka kawo yana son irin ta ko bai so sannan abu na biyu meye kimar ibadan taka yo ko riga ce kaje sayarwa ai riguna iri-iri ne akwai riga da ta kai naira 1000 akwai wadda naira 100 ma sai a saye ta ko daraja daraja ce saboda haka ibadar ka ita ma tana hawa kan wannan matsayi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da yawa akwai wanda zai tsaya sallah ba shi da wani rabo a sallan safa ce kashi 1 cikin 9 na sallan wani kashi 2 cikin 10 wani kashi 3 cikin 10 wani kashi 4 cikin 10 daraja hawa hawa ce na masu sallah to haka kuma kaddarar da kake sayar ma Allah tabaraka wa ta'ala in kana son Allah ya sai ibadar ka to dole ne kai ibada wadda yake nema kuma dole ne ibadan nan ka kyautata ta samu kima madaukakiya to sai Allah ya karba ya baka nashi lada wannan ita ce mu'amala da ke tsakanin bawa da ubangiji shi yasa Allah ya ce kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
الله مدوك كيت يقول إنما أنا بشر مثلكم كغير مسلمي متنك منكو Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mutun ne kamar mu yuha ilayya ammun wahayi wannan shi ya bambanta manzon Allah da mu shi ana masa wahayi mu ba a mana wahayi an masa wahayi annama ilahukum ilahun wahid abinda aka ce abin bautan ku ku mutane abin bauta ɗaya ne Allahn ku guda ne faman kana yarju liqa'a rabbih to duk wanda ya kasance yana fatan saduwa da rahamar ubangijinsa in dai kana son Allah ya sayi ibadar ka ya karba ya baka lada falyamal amalan salihan to aikin da zai yi yayi mai kyau to ba ma Allah ba, ko ɗan adam ne ka kawo kayan ka sayarwa gare shi, in baye da kyau bai saya. Ka tsaya sallah, ka yi wata sallah tsumma, sai ka mika wa Allah wannan tsumma, ka ce Allah saya wannan tsummar. To shi da yake da bayi masu yawa, waɗanda suke bashi kaya masu tsada, ibadarsu mai tsada mai kyau, yaushe kuma zai sayi tsumma ya yi mai da shi? Sai jefar ma a juji. Faman kana yarju liqa'a rabbih, wanda ya kasance yana fatan saduwa da rahamar ubangijinsa, falyamal amalan salihan, kaji fassaran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, kuma kada ya shirka da bautan ubangijinsa wato da wani. Wa illa fa ibadatuhu batila, matukar aka samu ibadar da kake yi baka yi mai kyau ba, to Allah madaukaki ba zai karbe ta ba. Shi yasa sayyiduna Umar yake da addu'a yana cewa, Allahumma ij'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi shay'a. Sayyiduna Umar yana wannan addu'a, ya Allah ina roƙonka ka saka aiki na ya zama mai kyau, domin mai kyau kake karba. Ya Allah, ka sa aiki na ya zama tsarkakakke, ban yi shi don kowa ba sai kai, ya Allah, babu riya. Wala taj'al li ahadin fihi shay'an, sannan karka sanya ma wani rabo a cikin aiki na. Ya Allah, ka sa ayyuka na su zama kyawawa, ka sa ayyuka na babu riya a cikin su, sannan kada ka ba mu wani rabo cikin aiki na. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, duk wanda yayi wani aikin da babu umurnin mu akai, wannan aikin ana maida masa Allah bai karba. Don haka ita sallar da zaka yi har Allah ya karbe ta, dole ne ka yi ta mai kyau. Ibadar ka dole ta kasance ibada ce mai kyau, kuma babu riya a cikin ibadar. Ka yi ibada mai kyau, babu riya a cikin ibadar. Ibada mai kyau kuwa ita ce wadda ta ɗauko siffar ibada ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallar ka ta yi kama da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce, sallu kama ra'aytumuni usalli. Idan ka yi sallah irin ta manzon Allah, sannan ka yi ƙoƙari ka kiyaye cikin sallar ka babu riya, to sai Allah ya karbi wannan ibadar taka, har ma kuma ya baka lada a kai. Siffar ita wannan sallar da Allah yake karba ita ce, ta zo cikin wani hadisi da ke cikin silsilatu sahiha, hadisi na 1421. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Anas bin Malik, manzon Allah ya ce masa, salli salata rajulin, ya kai Anas, in za ka yi sallah, to ka yi sallah irin ta mutum, la yadhunnu annahu yusalli salatan ghayraha, mutumin da bai tsammanin zai saki sallah irin wannan. In za ka yi sallah, to ka yi sallah irin ta mutumin da bai ganin zai saki wata sallah bayan wannan. Wato duk sa'ilin da ka tsaya sallah, to ka sa a tunaninka cewa ba za ka saki samu wata damar yin wata sallah ba kuma har abada, wannan ita ce sallar ka ta ƙarshe. In ka tsaya sallar isha, to kai sallar nan da tunanin da wuya sallar asuba ta same ka cikin masu rai, kenan a ranar tashin kiyama sallar isha'i din nan fa ita ce sallar ka ta ƙarshe, domin ba kai wata sallah a bayanta ba. Duk sa'ilin da za ka yi sallah, manzon Allah ya gaya ma Anas bin Malik, ya ce ka yi sallah irin ta mutum wanda ba yi tsammanin zai sake wata sallah a bayan wannan. To wanda yake irin wannan sallah shi ne wanda Allah yake karban ibadarsa. Ba mutumin da ya tsaya yana sallah hankalinsa yana wani guba. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila, ko in sun tsaya sallan su tsaya da mutuwar jiki. Ka tsaya sallah kana hamma kana mimmiga, ka gama ikamar ba baka san ka kare ba. Yura'una an-nasa, kuma sallar nuna wa mutane suke yi, in suna cikin jama'a su rika kyautata karatu, suna kyautata ruku'i, suna kyautata sujuda, amma in su kadai ne a ɗaki yarda su yi sallan babu mai ganin su ba sa yin ta da kyau. Allah ya ce wala yadhkuruna Allah illa qalila, ba su tuna Allah, ba su ambaton Allah cikin sallan face dan kadan. Galibin sallan tunaninsa na kasuwa ko tunaninsa na wani guri. A Fahihul Jami' hadisi na 3,964 Abu Huraira yace wata rana manzon Allah yake tsawatar ma wani mutum, yace masa ya fulanu ya kai wane, afala tuhsinu salataka, yanzu ba za ka kyautata sallarka ba, ba za ka yi sallah ka kyautata sallarka ba. Aw la yanzuru al-musalli idha salla kayfa yusalli, yanzu mutum in yana sallah ba zai duka lura ya yake sallan nan ba. Sai manzon Allah yace fa inna ma yusalli li nafsihi, kar ku manta fa kansa yake wa, domin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai muke bauta kai muke neman taimako. Wato in kai sallah mai kyau Allah yana baka taimakon sa, yana baka lada. In kai sallah mara kyau aikin banza ne, mu'amala ce tsakaninka da Allah. In ta yi kyau kasuwancin ya yi kyau, in ta baci ka yi asara, sallarka ta zama ta banza. Saboda haka manzon Allah ya ce fa inna ma yusalli li nafsihi, mutum yana ma kansa ne sallah, kar kai tsammanin kana ma wani ne sallah. Tsawatarwa manzon Allah yake ya fulan ya kai wani, afala tuhsinu salataka, yanzu ba za ka kyautata sallarka ba. Ala yanzuru al-musalli idha salla kaifa yusalli, yanzu mai sallah ba zai rika lura ba idan yana sallah ya rika lura yaya yake sallan nan, anya ruku'un ka tayi, anya kuwa sujjadar ka yayi, anya karatun da kake cikin sallan nan yayi. Ka sa cikin tunaninka, inji manzon Allah, fa inna ma tusalli li nafsika, kana ma kanka ne sallah. In ta yi kyau mu'amala tsakaninka da Allah ta yi kyau, in ta ɓaci mu'amala tsakaninka da Allah ta ɓaci. In ka duba kitabu sunna hadisi na 315 da sahihul mishkat, hadisi na 2302 da sahihul jami', hadisi na 7957 da littafin imamu tirmizi, hadisi na 2516 abdullahi bin abbas, kun sha jin hadisinsa, hadisi ne ingantacce. Ardafahu, wata rana manzon Allah ya goye shi kan dabba. Wannan yake nuna mana babu laifi mutum ya goye wani akan abin hawa, ka ba da lift idan mutum mai kirki ne. Thumma qala, da manzon Allah ya goye shi kan dabba, sai ya ce masa ya gulamu ya kai yaro, lokacin Abdullahi bin Abbas saurayi ne, ya kai saurayi, ala ahabu laka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna, kana so in maka kyautar wasu kalmomi, waɗannan kalmomi Allah zai amfane ka in ka rike su. In ji manzon Allah, ya kai saurayi, kana so in baka kyautar wasu kalmomi Allah zai amfane ka da su in dai za ka rike su. Ihfazillaha yahfazka, ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka. In ji manzon Allah, ihfazillaha tajidhu amamaka, ka kiyaye Allah za ka samu Allah nan a gabanka, duk sa'ilin da kake da bukata za ka samu Allah nan da nan a gabanka. Wa idza sa'alta fas'alillaha, in za ka yi roko sai ka roki Allah, amma in ka kiyaye shi. Wa idza ista'anta fasta'in billah, kuma in za ka nemi taimako sai ka nemi taimakon nan na Allah, in fa ka kiyaye shi. Malamai suke daukan wannan hadisi a matsayin fassara ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menene fassarar iyyaka na'budu? Kai muke bauta, ihfazillaha, kiyaye Allah. Iyyaka na'budu, kai muke bauta, ka kiyaye Allah. Wa iyyaka nasta'inu, manzon Allah ya ce mata wa idza ista'anta fasta'in billah, in ka bauta ma Allah to sai ka nemi taimakon Allah, in ka kiyaye Allah to sai ka roki Allah. Wanda ya bauta ma Allah ya kiyaye Allah, idan ya roki Allah, Allah tabaraka wa ta'ala yana bashi biyan bukatar sa take. Don haka yasa malamai suke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ita ce ayatu tawakkul fil qur'an, ita ce aya ta tawakkali cikin qur'ani. Duk mutumin da yace ya dogara ga Allah sai ka dauke shi ka jefa shi cikin wannan aya, iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu, ina matsayinsa, shin sikelin yayi nauyi? Inde kana da kyakkyawan tawakkali za a samu matsayinka a wannan ayan yana da kyau. Ibn Taymiya, Allah ya ji kansa, yana da wani littafi kuma na daban banda wancan At-Tuhfatul Iraqiyya, ana kiransa Al-Ubudiyya. In ka duba shafi na 20, yace al-ibadatu tajma'u aslain, Allah yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai muke bauta kuma gare ka muke neman taimako. To kalma biyu ce, kamar yadda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya faɗa, ɗaya taka ɗaya ta Allah. Kalmar farko ita ce taka na'budu, kalma ta biyu ita ce ta Allah nasta'inu. Al-ibada min al-abd wal isti'ana min Allah, ibada tana wajen wa bawa, taimako kuma yana wajen wa Allah. To kaga kenan kalmomi guda biyu ne suke shiga tsakanin mutum da ubangijinsa. Kalma ta farko ita ce ibada, wannan tana sashin Allah. Kalma ta biyu ita ce taimako, wannan kuma tana sashin Ubangiji. To kalmar ibada in muka ɗauke ta, inji Ibn Taymiya a cikin littafinsa Al-Ubudiyya shafi na 20, tana hada asali biyu, gayatul hubbi bi gayati dhulli wal khubuhi, matukar kauna da kuma matukar kaskantar da kai da tawali'u. Kauna, biyayya, su suka hada ibada. Faman ahbabtahu wa lam takun khabi'an lahu lam takun 'abidan lahu, idan kana son Allah baka bin Allah to baka bautan Allah. Idan kana son Allah kana bin Allah, to shikenan ka tabbata kenan mai bautan Allah. Kafin mutum ya zama mai cikakkiyar bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala, dole ya kasance yana son Allah, yana bin Allah. In ka tsaya sallah kana son Allah, kake sallan nan ko kana sallan nan ne kawai don dai wato shakatawa da walwala? Kana sallan nan da kauna ga Ubangiji ko kuwa a'a? Don haka matukar za ka tsaya sallah, ka tabbata ka tsaya sallan nan da nishadi da kauna, kamar kai ne kake da budurwa, misali ka tafi gurinta, ka aika a kirata, an kawo ma Muharrami an zaunar, duk kalmar da zai hito bakinka kana kokarin kalma ce ta zama mai kyau. Zaman da zaka yi da ita baka son a samu wani abu ya bata wannan zama, bare a ce ka tashi daga wannan zama akwai bacin rai tsakaninka da ita, haka ne ko ba haka ba? Duk mutumin da yake kaunar mace in ya tafi gunta hira, dole zai kiyaye lafazin da ke fita bakinsa, dole zai kiyaye zaman da zai yi da ita, duk abin da zai bata zai kula ya tabbata wannan abin yana da kyau. To bare kuma wanda ya tsaya da Allah? In ka tsaya da Allah, kafin ibadar ka ta karbu, dole tukuna sai Allah ya ce mala'iku ku duba ku gani, shin wannan mutumin tsayuwarsa din nan ya tsaya kuwa da kaunata? Akwai alamar kaunata? Ka zo ka tsaya sallah, kana shafa gemu, kana kunce rawani, ka nada, kana susa, kana wane ne? Wannan babu kauna. To sannan kuma komai kiyayewarka ga Allah, komai kaunarsa, dole ya zama kana tawali'u gare shi. Menene tawali'u? Abinda zaka bashi din nan mai kyau ne? Na'am, ka tsaya sallah, kana cikin natsuwa. Ku duba tarihi Imamu Malik, Allah ya ji kansa, aka ce in ya tsaya sallah, kai ka ce gawa ne a gabansa. Akwai lokacin da ƙudan zuma 17 ya harbe shi bai susa ba, saboda tsananin ƙaunar wanda ya tsaya gabansa. To abu na biyu shi ne, shin sallar da za ka ba wa Allah mai kyau ce? Don haka dole ne a samu an samu cikakkiyar wato biyayya, ya zama kana ƙaunar Allah, kuma ya zama akwai tawali'u. Idan akwai tawali'u cikin ibadar ka kuma akwai ƙaunar Allah, to sai Allah ya karbi ibada. In ji Ibn Taymiya, Allah ya ji kansa da rahama, yace in muka ɗauki ɗaya kalmar ita ce al-isti'ana, ita ma ta ɗauki asali guda biyu. Neman taimakon Allah ya ɗauki asali guda biyu. Abu na farko shi ne as-siqqatu billah, yarda da Allah ɗin. kafin ka nemi taimakon Allah dole ka amince da Allah, ka tabbata a zuciyarka Allah zai iya taimakonka. Sannan abu na biyu, wal i'timadu alaihi, da kuma dogaro gare shi. Idan ka hada abu biyu din nan, ibadarka ta zama akwai kaunar Allah, akwai tawali'u ciki, sannan neman taimako da kake wajen Allah ya zama ka amince da Ubangiji kuma ka dogara da shi, to an samu tawakkali. Shi yasa Allah ya ce, ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر.
ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فأبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
الله هنا فسر آية تكرشن سورة هود da aya da take cikin Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, ayatul tawakkul. Walillahi ghaibus samawati wal ard, ghaibin samai da kasa dunna Allah ne, abinda suka buya duk Allah ya san su. Wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu, ga Allah ake mayar da al'amari baki ɗayan sa. Sai ya ce fa'buduhu, ka bauta masa, kun ji iyyaka na'budu, wa tawakkal alayhi, sai ka dogara da shi, shine wa iyyaka nasta'in. Fa'buduhu, ka bauta masa, wa tawakkal alayhi, ka dogara da shi, shine iyyaka nasta'in, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'maluna, ubangijinka bai kasance marafka ne game da abin da kuke aikatawa ba. Allah yana ganin ibadarka, yana kuma ganin bukatarka. In dai zaka kyautata ibadarsa, ka tawakkali gare shi, to dukkan bukatunka za a biya maka, Allah ya san su. Misali na ibada da kuma kyakkyawan tawakkuli da malamai suke faɗa, kaman Ibn al-Qayyim al-Jawziya a cikin littafinsa ɗin dai, wanda muka yi bayani Madarijus Salikina baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mujalladi na farko, yace mutumin da tawakkalinsa ya tabbata, to kafin ya gama sallah, idan ka tsaya sallah, in dai sallarka ta yi kyau, kafin ka gama sallah, Allah yana warkar da kai daga cututtuka kashi biyu, inji Ibn al-Qayyim al-Jawziya. Karatun Fatiha kawai da kai zuwa ƙarshe, Allah zai warkar da kai. Ka tabbata ibadar mu akwai buƙatar gyara a ciki. Yace iyyaka na'budu, Allah zai warkar da kai daga ciwo na riya, domin idan ibadarka ta gaskiya ce, to babu yadda za a yi a samu riya a cikinta. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Riya da kuke gani cuta ce a cikin zuciyar bawa. Riya kai abu don a gani, ko kyauta zai yi sai ya dubi inda za a gani, idan a boye ne ba zai baka ba. In ka bi shi gida ga malam bani da lafiya ce makani da kudin jinya, ba zai baka ba. In kana son ya baka, to ka bari sai yana cikin jama'a, sai ka zo ka kirara shi ka yabe shi, to in ka roke shi sai ya baka, ko baka roka ba ma zai baka. Wannan riya kenan, ko sallar sa in ya tsaya cikin jama'a yayi mai kyau a boye kuma yayi mara kyau. Idan ibadarka ta tabbata ibada mai kyau, to babu yadda za a yi a samu riya a cikin ta. Don haka kafin ka gama sallan, Allah ya warkar da kai daga wannan cuta ta riya. Sannan yace wa iyyaka nasta'in, idan ka ce ya Allah gare ka muke neman taimako, to daga nan kuma Allah ya wanke ka daga shirka. Duk mutumin da yake neman taimakon Allah ba a samun sa gurin boka, ko za a same shi? Ba a samun sa gurin malamin duba, ba a samun sa gurin tsatsuba bare shirka. Dole za a samu tawakkalin sa yana ga Allah. In yana da bukata wajen Allah yake kaiwa kadai. Duk mutumin da ya tsaya sallah, in dai sallar sa ta gaskiya ce, to ba shi sa wani abu a cikin zuciyarsa ya dogara da wannan abin in ba Allah ba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah kai muke bauta kuma taimakonka muke nema, sai aka same ka kai ne wajen boka. Fatihaka ta zama ƙarya, sallarka ta zama ƙarya, ka tsaya gaban Allah kana masa ƙarya. Yaushe ne Allah zai karɓi wannan ibada ya baka lada? ka tsaya sau biyar sallar asuba wa iyyaka nasta'inu, sallar azhar wa iyyaka nasta'inu, sallar la'asar wa iyyaka nasta'inu, magariba isha'i wa iyyaka nasta'inu, nafila wa iyyaka nasta'inu. Amma da ka gama sallar sai ka tafi kuma gurin boka, sallolinka baki ɗaya sun zama ƙarya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, munafikai yaudaran Allah suke yi wallahi, inji Allah. Wa huwa khadi'uhum, kuma Allah zai mai da yaudaran kansu. Shi sa yace wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila, ko sallah suka tsaya wallahi ƙarya suke, inji Allah. Sallar su ta banza ce, in sun tsaya ba su tuna Allah, suna yi ne in kaga ma sun kyautata sallar, suna yi ne don mutane su gani. Duk mutumin da ke zuwa gun boka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wannan mutumin ba shi ba annabin rahama, bare ma tsakaninsa da Allah, ba shi ba annabin rahama, bare ka je gun boka ya faɗi wata magana ka ji koda baka yarda ba. Manzon Allah yace to sallah ta kwana 40 wannan babu ita, domin iyyaka nasta'inu ta rube. Iyyaka nasta'inu ya rube, tunda ya rube rabi guda na mu'amalarka da Allah ta baci. Idan mu'amalarka da Allah ta baci ko to babu yadda za a yi Allah ya karbi komai da ka kawo masa, ibadarka ta banza ce. Wallahi mu kiyaye fassarar Fatiha, daga nan muke barin bautan mu.
Idan ku aka samu, inji Ibn Qayyim al-Jawziya yace iyyaka na'budu ya zama gaskiya, iyyaka nasta'inu ya zama gaskiya, to Allah ya warkar da kai daga na daya ciwon riya, na biyu ciwon shirka. Sannan in ka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibn Qayyim al-Jawziya yace in dai Fatihar ta gaskiya ce, to wallahi ko ciwon kai ka tsaya sallan da shi kafin ka je karshen Fatihar ka warke. Kai ka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baka roki Allah ba sai Allah ya ce dun na warkar da shi. Me dalili? Domin duk mutumin da ya tsaya sallah, to ya mika al'amarinsa ga Allah tabaraka wa ta'ala, ya mika Allah, ya mika wa Allah bukatunsa, ba shi da wata bukata da wani zai biya masa illa Allah. Saboda haka dukkan cututtukan ka Allah madaukaki zai warkar da su kafin ma ka gama wannan Fatiha ta sallah din. In ka ga wata cuta Allah ya barka da ita, to wannan Allah ya barka ne saboda ya gwada ka, ya gwada hakurinka, ya gwada gujiyarka, amma ba domin ba a samu maganin warkar da ita ba. Shi yasa manzon Allah hadisai sun tabbata mana, aka ce idza hazabahu amrun, in al'amarinsa ya rikice, manzon Allah in ya shiga damuwa sai ya ce ina Bilal, tashi ka kira sallah mu huta. Domin manzon Allah yana tsayawa sallah, yana karanta Fatiha, yana zuwa wala ballin dukkan musa ta kai. Shi yasa malamai suke kiran Fatiha da suna suratu shifa, sura ce ta magani. Ku duba littafin Sahihul Bukhari kitabul tibbi, kitabul ijara, kitabul fada'il, kitabul fada'il, da kuma littafin Muslim hadisi na 2201, da littafin Abu Dawud hadisi na 3009, da littafin Imam Tirmidhi hadisi na 2063, da kuma littafin Ibn Majah hadisi na 2156. Abu Sa'id al-Khudri, kuna jin labarin nan, amma ku dauko shi ku hada shi a wannan guri ku gama anarsa. Yace wata rana sahabban manzon Allah tafiya ta same su, inna nasan min ashabin nabi, wasu mutane daga cikin sahabban manzon Allah sun kama tafiya, suna cikin tafiya sai zango ya same su, marru bi hayyin min al-arab, sai suka wuce wani ƙauye na larabawa. Sun zo wuce wannan ƙauyen larabawan, sai suka ce ya kamata su yi sansani, su yi zango a wannan gurin. Falam ya karauhum, suka nemi mutanen ƙauyen nan su musu liyafa, ba su yi ba, walam yubayyifuhum, ko ruwa ba su ba su ba, mutanen ƙauyen ba su da kirki. Sai suka je gaba da ƙauyen suka yi sansani, da suka yi sansanin su za su kwana su huta, sannan su ci gaba da tafiya. Mutanen ƙauyen dai ba su yi kirki ba, ba su taimaka musu da komai ba. Saludiga Sayyidul Hayy, Abu Sa'id al-Khudri yace da daddare sai ku nama ta harbi mai gari sarkin wannan ƙauyen. Aka nemi maganin ku nama ba samu ba. Fatauhu sai suka zo gurin sahabbai, faƙaru suka ce, har inda kun yi ruƙuya ko har minkun mun rake shi, cikinku akwai wanda ya iya tofi? Domin Larabawa sun sani tun kafin bayyanar manzon Allah tofi na magani, suna tofi. Don haka manzon Allah da ya taho ya taras, cikin al'adar Larabawa akwai tofi, idan ciwo ya samu wani sukan kai shi a masa tofi. Sai manzon Allah ya ce, a'aridu alayya ruqakum, ku zo ku bayyana min duk irin tofin da kuke yi, wannan yayi irin tofinsa, wannan yayi irin tofinsa. Manzon Allah yana jin tofinsu. Kowanne da manzon Allah ya ji nashi sai ya hukunci, ya ce, to kai tofinka yana da kyau, yana da kyau a yi wannan, wannan tofin ba shi da kyau, a bar irinsa. Kun ga tofi asali akwai shi tarihin Larabawa kafin ma bayyanar manzon Allah. Da ya taho sai ya bayyana tofi mai kyau da kuma tofi mara kyau, kuma har yanzu akwai tofi mai kyau, akwai tofi mara kyau. Tofi wanda ya samu sharuɗa waɗanda annabin rahama ya gindaya, wannan tofi shine mai kyau. Tofi wanda ya saba ka'idojin manzon Allah, wannan tofi shine mara kyau. Don haka dole ne mu yi karatu, domin babi ne musamman babi na ruqya, wanda in kana son sanin tofi da ya inganta da kuma wanda bai inganta ba, dole sai ka tafi makaranta. Allah shi samu gane. Larabawan nan ba su samu magani ba cikin wannan ƙauye. Wasu suka ce, to abin da ya kamata mu je gun waɗannan mutane dai da muka ki ba su liyafa, mu nemi taimako. Ya zama dole. Suka zo inda suka yi sansani, suka ce, har minkum min raqin, cikinku akwai wanda ya iya tofi? Sahaban suka ce, haba, ko mun iya ma muku? Mutane irin ku, mun zo ko ruwa muku ba mu ba? Na'am, mun iya tofi dukkan mun nan, duk wanda kuka gani ya iya tofi. Walakinnakum lam taqruna fala naf'al hatta taj'alu lana julan. Mun iya amma ba za mu yi tofin ba sai kun biya mu. Tunda abun haka ne. Tunda ba ku san ku taimaka mana ba da ruwa ko ku ba mu wata liyafa saboda halin kirki, to mu ma yanzu tunda kuna neman wani abun mu, dole sai ku biya mu sannan mu ba ku. Wannan shine gaskiyar magana. Ba nan ma cewa akai cikin sahabban manzon Allah dukkan sun ki, mutum ɗaya ne ya yarda, shine Abu Sa'id al-Khudri. Ya ce musu, to ni zan yi amma za ku biya ni. To ya nawa za mu biya ka? Fa ja'alu lahum ala zalika qati'an min al-ghanam, yace garke guda na awakai. Sai kun ba ni tunkiya 40. Tunkiya 40 saboda kunama ta harbi sarki. Kaga dole a bayar ku? Kafan kunamar iri-iri ce, bari kunama irin ta Sahara, irin wannan kunamar in ta harbe ka ka kai awa guda ka yi arziki. Ina ga irin ta. Don abinda zai sa mutumin ƙauye ya ba da garke guda na awakai ba ƙaramin abu ba ne. Mutumin da ya hana ruwa, sannan ka ce sai ya baka awakai guda 40 sannan ka masa tofi, sai ce sun yarda. Shikenan, sai ce ku kawo sarkin. Aka kawo sarki, faja'ala rajulun minna yaqra'u alayhi bi fatihatil kitabi, sai ya dauko fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, yana zuwa karshen ta, mutumin nan ya mike kamar kunama ba ta taba harbin sa ba. Faqama ka allam yakun bihi qalaya, ya mike kamar babu dafi jikinsa. Shi kenan ya koma, kuma ba su musulunta ba. Dama abin da ya kawo su a musu tafi an yi, kuma sun warke, kuma sun ba da awakai 40 sun tafi. Dama ciniki ne. Sai ya ce, to ga awakai 40 ya za mu yi? Suka ce, la ta'jalu, kada ku yi garaje. Ba mu yarda ba, ba mu taɓa jin inda manzon Allah ya ce a yi tofi. In an yi tofi a ba da kuɗi a karba ba, hatta na akin nabi ya sai mun je ga annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam. Kun ga sahabban annabi suna aiki da umarnin Allah, ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi, kar ku sha gaban Allah da manzon Allah. duk abin da za a yi ku yi kokari ku nemi sanin Allah cikin wannan abin. Ko mai ahlari ya faɗa, yace kada mutum ya aikata wani aiki hatta ya alama hukumullahi fihi, sai ya san hukuncin Allah cikin wannan aiki. To su ba su taba jin wanda ya karanta Qur'ani aka biya shi ba. Gashi Abu Sa'id al-Khudri yayi, ce to don haka duk awakan nan ba mu yadda a yanka guda ba, sai mun tafi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataina Abu Sa'id al-Khudri, yace sai muka zo ga manzon Allah. Fa zakarna lahu zalika, muka gaya masa labari. Ya Rasulullah, kaji tafiyar da muke yi, mun tafi wani ƙauye, mutanen ƙauyen ba su da kirki, ko da yawa sun fi mana. To amma da shike dare ya yi, muka yi sansani a gefe. Cikin dare kuna mata harbi sarkin garin suka yi ya warke, abu ya gagara, suka zo wajenmu suka ce akwai wanda iya tofi. Muka ce duk mun yi iya, amma ba za mu yi ba. Abu Sa'id al-Khudri ya ce shi zai yi. Suka yi jinga, sai sun bashi awakai guda 40, sannan ya tofi, kuma suka bashi ya yi tofi, mutumin ya warke. To mun zo ne ka gaya mana, shin waɗannan awakai halal ne mu ci ko haram? Sai manzon Allah ya ce wa ma yudrika innaha ruqya, me ya sanar da kai cewa wannan tofi na gaskiya ne? Akwai masu ci da tofin ƙarya, amma kai kam ka ci da tofin gaskiya? Wadarabu ne ma a kundu sahanin, ne ma kusa rabo ciki, sai za ku raba ku bani kashi guda. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka aka yi rabo da manzon Allah. Shine Ibn al-Qayyim ya ce don Allah musulmai ku lura, haza fatiha fa kenan. Ina son ku lura da kyau, ma'a kaunin mahalli gairu kabilin, gashi ma mahallin da aka yi fatihan bai dace ba. In ma li kauni ha'ula'i al-hayy gairu muslimina, wanda aka yi matofin musulmi ne, wanda aka karanta masa fatiha ya warke musulmi ne. Yace to ko da musulmi ne, a ce mutumin kirki ne, mutumin kirki ya ki ba da ruwa ga bako, an karanta fatiha ga mutumin banza kuma arni ya warke. Yace to fa kaifa idza kana al-mahallu qabilan, to ina kuma a ce an karanta fatihan nan ga mutum musulmi, mutumin kirki ba shi da lafiya, anya kana ganin wannan mutumin ba zai warke ba? Amma sharadin ta shine ibadar ta samu karbuwa wajen Allah ko a'a? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nan ne magana take. Shin ibadar ka Allah ya karba bari har ya baka taimako, ko ko a'a bai karba ba? Wannan ku sahabi ne na manzon Allah Abu Sa'id al-Khudri, cikin manyan sahabban annabin rahama sallallahu alaihi wasallam, ya karanta fatiha yana tofawa, shikenan mutumin ya miƙe. In kana so ka kwatanta imaninka, yi kokari ka bincika wani wanda kunama ta harba, ka bugo alwala. Ka ga dai mu ba mu ji ma yayi alwala ba, ka bugo alwala, ka sa kaya masu tsafta, ka zo ka karanta fatiha, mu gani zai warke. Idan bai warke ba, to ɗayan biyu, ka binciki matsayinka tsakanin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibadarka anya ko ta karɓi wajen Allah? Sannan na biyu, babu mamaki Allah madaukaki yana jarabta ka ne, domin Allah ba a gwada shi. Idan ka karanta fatiha don ka gwada Allah, sai Allah ya kunyata ka. Ba a ɗaukar Allah a matsayin abin misali, abin example, ce kai za ka mai da Ubangiji don ka ji wani ya karanta fatiha, to bari ka gwada. In ka yi da wannan nufi kuma, sai Allah ya kunyata ka. Allah ba abin wasa ba ne. Saboda haka sharaɗi na tawakkali shine kyautata ibada. Ayar tawakkali cikin Qur'ani ita ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ka dubi littafin tauhidi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayar tawakkali. Amma tawakkali yana da sharaɗi, sharaɗinsa shine al-ibada. In kana son taimakon Allah, ka kyautata ibada gare shi. Don haka Bahaushe yake cewa alheri danko ne, baya faɗuwa ƙasa banza. Matuƙar ka kyautata ibada, duk sa'ilin da ka ɗaga hannu ka roƙi Allah, Allah zai biya ma buƙata. Shi dama abin da yake so shine kyautata ibada ɗin. Duk inda ka ga an kawo wani bayani cikin Qur'ani ana maganar tawakkali, zaka ga an gwama da kyautata ibada. Tun daga kan annabawan farko har zuwa kan Annabi Muhammad, babu wani mutumin da za a ce yayi tawakkali ba a ce kyautata ibada ba. Na dogara ga Allah, to kana kyautata ibada ga Allah? Wanda ya kyautata ibada ga Allah shi yake dogara ga Allah. Wanda bai kyautata ibada ga Allah ba, ko ya dogara ga Allah aikin banza ne. Ka duba tarihin Annabi Shu'aib a suratu Hud, Allah ya bamu misali. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi.
Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
النبي شعيب يأتي قال يا قوم يا قوم تانينا أرأيتم إن كنت على بينة من ربي كنغني ناي وأذي كنكبينا. To ba ku tunani, babu mamaki abinda nake kurin kiran ku gare shi dinnan gaskiya ne? Idan ko gaskiya ne, ba ku a ganin kuna kasada? Wa razaqani minhu rizqan hasanan, gashi Allah misali ya arzuta ni da kyakkyawan arziki, ya bani annabci, ina kiran ku zuwa ga shari'a, ku kuma kunki. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, sannan kuma babu kuskure cikin abinda nake kiran ku. Duk abinda nace ku zo ku yi, za ku samu ni ma ina yi. Annabawa in sun kira al'umma su zuwa ga wani aiki, zaka samu annabawan sun fi kulawa da wannan aikin. Shi yasa manzon Allah yace ana a'lamukum billah wa atqakum lahu, na fi ku sanin Allah, don haka na fi ku tsoron Allah. Wanda yafi sanin Allah za a samu shi fi tsoron Allah. Babu yanda za a yi annabi yace ku zo ku yi ibada a samu kuma shi yana baya. Ku zo ku yi sallah, zaka samu annabin ya fi kowa kyautata sallah. Ku zo azumi, za ka samu annabin ya fi kowa kyautata azumi. Yau ba ga azumin nan ma da muke yi ba, mun yi bayani shi manzon Allah yakan haɗa azumin kwana uku hudu a jere, ba sahur, ba buɗe baki, kwana uku, kwana hudu. In je ka samu annabi yana kiran mutane zuwa ga wani aiki, to dole ka samu kuma annabin ya fi kulawa da wannan aikin. Sai ya ce to in uridu illa al-islaha mustafatu, in na kira ku zuwa ga wani aiki, kokari nake in yi gyara iyakan kokarina. Kokari nake in gana shiryar da ku, ne da ku duk mun tafi aljanna. Sai ce wa ma tawfiqi illa billah, daidaituwa game da al'amarina bai zama wafaci ga Allah. In kuka ga al'amarina ya kyau, to Allah ne ya min muwafaka. Sai ce alaihi tawakkaltu, ga Allah na dogara. Ga Allah na dogara, amma bai shiru ba. Sai ya ce me? Wa ilaihi uni, kuma ga Allah nake karkatawa wajen ibada. Da zai ce ga Allah na dogara yayi shiru, to da maganar bata cika ba, dole sai da ya kara da wa ilaihi unibu, kuma ga Allah nake karkatawa wajen ibada. Ko ga kenan, duk mutumin da ya dogara ga Allah, dole kuma ya karkata ibadarsa ga Allah. Ka kyautata ibadar ka ga Allah, to sai Allah ya taimake ka. Misali Annabi Ibrahim, suratul Mumtahina. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم.
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
سورة المنتهلة. الله تبارك وتعالى يقول قد كانت لكم أسوة حسنة حقيقة كتاوان أبن كوي يا تبت غريكو يا كو الأمر النبي محمد موكينا akwai kyakkyawan abun koyi gare mu, mu al'ummar manzon Allah. Shi Ibrahim wallazina ma'akum, game da tarihin Annabi Ibrahim da waɗanda suka yi imani tare da shi. idan muka dubi tarihin annabi Ibrahim za mu samu kyakkyawan abu koyi. Iz qalu li qaumihim, Allah ya bamu labari, yace lokacin da annabi Ibrahim da mutanansa suka ce wa jama'ansu, inna bura'a'u minkum, mu ba yanzu ba mu ba ku, ba ku ba mu, kaji an ce ba mu ba ku, to magana ta bace, ba mu ba ku, wa mimma ta'buduna min dunillahi, sannan ba mu ba abin da kuke bauta ma muddin ba Allah ba, ba mu ba ku, ba mu ba abin da kuke bauta masa wanda ba Allah ba, kafarna bikum, mun ci ku. Annabi Ibrahim kenan, kafarna bikum, mun ci ku da ku da abin da kuke bautan ba ma son ku. Me yasa? Saboda ba su bautan Allah. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, sannan kiyayya da gaba sun fara tsakaninmu da ku kenan abadan har abada. To Allah ya ce kad kanat lakum uswatun hasana, ku musulmai ga abin koyi gare ku. Wai wato haka za mu yi da kafiran yanzu? Haka ne? Kad kanat lakum uswatun hasana, hakika kyakkyawan abun koyi ya tabbata gare ku. Suka ce inna bura'u minkum, ba mu ba ku, ba ku ba ku. Allah ya ce kuma wannan maganar wani kyakkyawan abun koyi ne, kuma ga shi kuɗin, ga ku, ga su, ga su ga ku. Kuma Allah ya ce cikin abin koyin, annabi Ibrahim ya ce kafarna bikum, mun ci ku. Don haka ce al-kufru al-inkar, ko kake abu shi ne ake kira kufru, shi yasa ake kiran kafiri al-kafiru, domin ya kiwa ya ki Allah. Kafarna bikum, mun ci ku. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha, kiyayya da gaba sun fara tsakaninmu da ku kenan, sai ya ce ne abadan. Menene abadan? Kiyayya da gaba sun fara tsakaninmu da ku kenan har abada. Kuma Allah ya ce kad kanat lakum uswatun hasana, wai wannan abin koyi ne gare ku al'ummar annabi Muhammad. Tarkash wannan zamani, la haula wala quwwata illa billah. Allah ka samu cika da imani. Yau ke za a bar kiyayya da gaba, hatta tu'minu billahi wahdahu, sai ranar da kuka yi imani da Allah shi kadai. Ba ku cewa Allah shina da ɗa, ba ku cewa Allah shina da mata, ba ku cewa Allah uku ne, ba ku cewa Allah hudu. Sai ranar da kuka yarda da Allah shi kadai, wannan rana ne za mu bar kiyayya, za mu bar gaba, za mu bar kin ko, sannan kuma za mu yi mu'amala tsakani babu komi. Allah ya ce kad kanat lakum uswatun hasana, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Illa qawla Ibrahim li abihi, Allah ya ce to amma akwai wata magana da annabi Ibrahim ya yi wa babansa, wannan ba a so ku yi koyi da shi. Wannan maganar kada ku yi koyi da ita. Maganar ita ce la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allahi min shay'in. Yayi babansa ya musulunta, ya ki musulunta, sai annabi Ibrahim ya ce to zan nema maka gafaran Allah. Amma duk da haka karka saki jiki, dan ban mallaki komai wajen Allah ba, babu mamaki in roki Allah ya ki. To wannan maganar ba a so ku yi koyi da ita. Matakar babanka kafiri ne, haramun ne ka neman masa gafaran Allah, sai dai ka masa addu'a Allah ya shirye shi. To bayan sun gama magana annabi Ibrahim da waɗanda suka yi imani tare da shi, sai suka ce rabbana alayka tawakkalna, ya ubangijinmu gare ka muka dogara, domin kai muke faɗa, saboda haka mun dogara da kai. Wa ilayka anabna, kuma gare ka muke karkata ibadarmu. Wa ilaykal masir, makoma tana gare ka. Kaga su ma da suka ce mun dogara da kai ya Allah, ba su bar magana ba, sai da suka ce wa ilayka anabna, gare ka muke karkata ibadarmu. Duk mutumin da ya dogara ga Allah, to dole ne kuma ya karkata ibadarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala, dole ya kyautata ibadarsa, in ba haka ba tawakkalinsa aikin banza ne, bai ganin biyan bukata. Ka dawo suratul Ra'd, sai Allah ya dawo yana magana da annabi Muhammad, كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم تتلو عليهم
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
الله يشيك ذلك حكى نندي أرسلناك مك أيكوك يا كي محمد صلى الله عليه وسلم في أمة تكون وتألأمة قد خلت من قبلها أمم وتألأمة من سورة باتيتا من أيكوك تكون وتألأمة وبعيتا تيتا فالكوبة وسألأمة من سورة باتيتا سوما من تورا مسوء النباوة من أيكيك كيني تتلو عليهم الذي أوحينا إليك دونك كارن تامس وحين دمك يمكا كارن تامس قرآن كارن تامس حديثي وهم يكفرون بالرحمن أما ضد هكا جاشي سنة كافر تيمع الله ني رحمة كان تيمس وعزي سنجبي الله ينامس رحمة أما سنة ضد تيمسا يا باطو لافيا يا باطو أرزكي يا باطو أبنتي يا باطو حيخوا يا بيامس بكاتا أما سنجبي انتوكو تيمسا to ko kace musu huwa rabbi allan nan dai shine ubangiji na ba zan bar shi ba la ilaha illa huwa babu wani abin bauta sai allah alaihi tawakkaltu ga allah na dogara to shi ma bai yi turo ba sai ya ce wa ilaihi matab gare shi kuma makomar ibada ta take kun ga hatta manzon allah da ya ce alaihi tawakkaltu sai da ya ce wa ilaihi matab gare shi makomar ibada ta take duk inda kaga an sa tawakkali dole zaka ga an hada ta da ibada a suratul muzammil dan Allah yace inna laka fil nahari sabhan tawila sai yace
inna laka fil nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila
rabbul
mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu fattakhidhu wakila
kafin Allah ya ce wa manzon Allah ya rike Allah a matsayin abin dogaro sai da ya umarce shi da yin wani aiki wadhkur isma rabbika ka ambaci sunan ubangijinka wa tabattal ilayhi tabtila ka yanke rayuwarka ka maida ta ga Allah kai ta bautan Allah rabbul mashriqi wal maghribi ubangijin makullar rana da makuyanta la ilaha illa huwa babu abin bauta sai shi idan ka yi zikirin Allah idan ka yanke rayuwarka ka koma ga Allah ka rike Allah abin bauta baka bautan kowa sai Allah ka kyautata ibadarka ya kai Muhammad fattakhizhu wakila lokacin sai ka rike Allah abin dogaro sai lokacin za ka rike Allah abin tawakkali duk mutumin da yake ya dogara ga Allah bai kyautata ibadarsa ƙarya yake kyautata ibada ita ce sa ka zama waliyi don haka malami suke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu mahalli ne na wilaya duk mutumin da kuka ji an ce waliyin Allah ne sai ku dubi aikinsa wani wai shi waliyi ne amma ko bai sallah ولي الشيطان قدوم صحيح البخاري حديثنا الدب شرد غري بيار دبيو دلتاب امام البيهقي الاسماء والصفات شاذي لدري شرد عشرين دعوكو دلتاب امام البقوي شرح السنة مجلد النبي الشافي لقوم شاكرا ما لتاب مسند لتهون سنة ديوة صحاب دم رضا الله متن تقوى السكر ويتوانا حديثي وانا كون شاجي متن تقوى نعنى عائشة عبد الله بن عباس سيدنا علي أنس بن مالك كزيفة اليماني معاذ بن جبل أبو أمامة الباجلي أبو هريرة الله شكرا مسيرك الله تبارك وتعالى في حديث القدسي يأتي من آذالي وليا فقد آذنته بالحرب دون بيوت ولي ناتو إن سند شيء في تومي يجي الله يباك إذني كزو ayi fito na fito tsakaninka da shi domin ka cuci waliyinsa to waye waliyin sai ya fassara mana wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in mimma aftaraftuhu alayhi bawa na baya zuwa kusa da ni da wani aiki fiye da wanda na ce na farlanta masa baya yadda za a yi kaje kusa da Allah ta wani aiki wanda ya fi farilla, in kana son ka je kusa da Allah to raye farilla. Sai Allah ya ce wala ya zalo abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Ka dau matsayin ka a matsayin iyaka na abudu, Allah yana da gefe wa iyaka nasta'in. Ya za a yi faru tsakaninka da Allahn ana samun tazara mai tsawo, wani yana kusa da Allah wani yana nesa da Allah. Iyaka na'budu, amma kana nesa, ba a jin mamuryarka. Wani kuma yana kusa da Allah, da ya ce iyaka na'budu to Allah yana amsa. Ashe kafin ka samu al-isti'ana sai ka je kusa da Allah, kafin ka samu taimakon Allah to dole ne sai ka raya farillan Allah tabaraka wa ta'ala, wanda Allah baya so Allah bai biya masa bukata. In kana son biyan bukatan Allah to dole ne ka zo cikin wadanda Allah yake so. Yaya Allah zai so ka sai ka je kusa da shi? Ya za a yi ka je kusa da Allah sai ka raya farilla, sai ka raya farilla, ta raya farilla Allah tabaraka wa ta'ala kake zuwa kusa da shi. Kenan tsakaninka da Allah, tsakanin iyaka na'budu dinka da kuma wa iyaka nasta'inu, abinda zai matsa da kai kusa da Allah shine kiyaye farillaki. Sai Allah madaukaki ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Matukar bawa na yana raya na filfilo, yana kokari wajen kiyaye tadawuni, yana azumi na nafila, sallah ta nafila, yana bada sadaka, yana zuwa umara, yana kokarin abinda yake ba farilla ba. To duk sa'ilin da kake raye na fila kana dada zuwa kusa da Allah ne, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Ce to idan kana so ka san alamar mutumin da iyaka na'budu wa iyaka nasta'in dinsa suka zo daidai wa daida, kalma biyu din nan sun hadu, mutumin da ya daga hannu ya roki Allah sai Allah ya bashi, bari ka ga alamar sa. Man Allah tabaraka wa ta'ala yace fa idza ahabbtuhu, lokacin da na so shi. Domin idan Allah yana son ka, shine in ka roke shi zai biya ma bukata, shine in kai ibada nan take yana karba. Alamar ita ce kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, zan kasance jin sa wanda yake ji da shi. Za a waye gari kunnanka baka jin haram, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, idan sa da yake gani da shi. Za a waye gari baka amfani da idonka ka kalli haram, wa yadahu allati yabtishu biha, hannunsa da yake daukan abu da ita. Za a waye gari wannan hannun baka amfani da shi wajen sabon Allah, wa rijluhu allati yamshi biha, kafansa da yake tafiya da ita. Za a waye gari ita ma kafarsa baya amfani da ita wajen sabon Allah. Waɗannan hanyoyi guda hudu ta nan ne ake gane walittakan bawa. Shin kana jin haram, kana ganin haram, kana taba haram, kana tafiya wajen haram? Ayar tambayar kenan. Idan ka binciki dangantakarka da Allah, baka kusa da Allah. Idan kuma a'a kana kulawa ta wajen jin haram da ganin haram da taba haram da tafiya wajen aikata haram, kana kiyayewa, ba'a magana ta haram ka saurara, gudumace kiɗe-kiɗe ne baka saurarawa, kallon haram baka yi, hannunka baka amfani da shi wajen aikata haram, kafafunka baka amfani da su wajen tafiya wajen haram. Allah ya ce to a wannan lokaci iyaka na'budu wa iyaka nasta'in sun ɗauki sharuɗan da ake bukata. Don haka Allah ya ce wala in sa'alani, da ya roke ni la u'tiyannahu, wallahi zan bashi. Wala in ista'azani, da ya ce Allah ka tsare ni, la u'izannahu, zan tsare shi. Wama taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an kabudu nafsi abdul mu'min yakrahu al-maut wa akrahu musa'atahu wala budda lahu minhu. Allah ya ce a duniyan nan babu abinda nake taraddudi in zan yi shi sai dai abu daya. Babu abin da yake taraddudi wajen yinsa sai dai abu ɗaya. Lokacin da mutum ya kula da dangantakarsa tsakanin shi da ni, yana kulawa da farillai, yana raya na fitilu, baya jin haram, bai ganin haram, bai taɓa haram, bai amfani da kafafunsa zuwa ga aikata haram, wannan mutum in nazo daukan ransa sai nayi taraddudi inji Allah tabaraka wa ta'ala. Aiwa, ko kai ne masoyinka baka so cutar da shi? Don duk wanda ya kai wannan matsayi to ya zama masoyin Allah. Masoyin Allah shine waliyullahi, shine wanda dangantakarsa da Allah ta yi kyau. Allah tabaraka wa ta'ala yake ya karahu al-mauta wa ana akrahu musa'atahu, gashi shi baya son mutuwa. Ashe kaga har wari bai son mutuwa ko? Shi baya son mutuwa, ni ko ban son cutar da shi. Kace wa mutu da hulun kuma gashi dole sai ya mutu. To sai Allah ya tura mala'iku ya ce ku je ku dauke ransa. Mala'iku kuma sai su ringa saukowa suna rige-rige. Suna rige-rige, wannan yana ni zan je dauka ransa, wannan yana ni ne zan tafi, wannan yana ni ne, ana rige-rige. Amma din kun je ku yi a hankali domin ba wa nan. Domin da sun zo kafin su dauki ransa sai an kawo masa aljanna, sai hababi bi aljanna. To kaga kofin ta dubi ni'imar da Allah ya maka yanzu kana son ta, ko dai mu barka ne cikin iyali ta mu tafi kawai shi ya ce sai a karba a cikin nan. Biyan bukatan ka ya dogara da kyawun ibadarka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadarka ta yi kyau to iyyaka nasta'in sai yayi kyau. Sharadin kenan. Don haka kar ka yi tsammani sai kai matsayin waliyi ne za ka roki Allah ya biya maka, a'a, gwargwadon aikinka, gwargwadon biyan bukatarka. Kada a ce to yanzu duk sallar tamu gashi nan dai yadda take, to kuma shi kenan duk addu'o'in mu ba su karbuwa? Za a iya karba, ka san ai ko ibada akwai duk yar dama-dama ko ba a cewa duk sun ɓaci. Akwai yar dama-dama ce, to ku duba da cikin rubabbun nan a samu ɗan dama-dama a kawo. Ka duba silsilatu sahiha hadisi na 2287, Anas da Salman al-Farisi da Abu Huraira Allah ya kara masa yarda, sahabban manzon Allah mutum uku suka rawaito hadisin Qudsi har yanzu. Qala Allah ta'ala, Allah madaukaki ya ce, idza taqarraba ilayya al-'abdu shibran taqarrabtu ilayhi zira'a. Idan bawana ya dan matso da ni, ya dan matso kusa da ni daidai shibir dani, dani, I don't know what you call it in English, dani kamar wannan me kenan, dani daya shine tsakanin babban yatsa da dogon yatsan nan. Ka dan matsa kusa da Allah dani guda ɗaya, taki dani, in ka matsa kusa da Allah dani guda, ta karramta ilayhi zira'an, Allah ya ce ni kuma zan matso kusa da shi zira'i guda. Kai ka matso dani guda, shi kuma zai matso kusa da kai zira'i guda. A ce ce nan in ka dan matsa da iyaka na'budu dan kaɗan, sai Allah ya dan matso shi ma da nasta'inu din dan kaɗan. Ba mamaki ka shekara, ba mamaki ka shekara kana neman naira 1000 sannan a baka. Shekara guda in tsaye ne shi, an dai baka haiko. Saboda na'budun naka bai yi kyau ba, nasta'inu ko dole ya ɗau lokaci. Idza taqarraba ilayya al-'abd shibran taqarrabtu ilayhi zira'a. Idan bawa na ya dan matso kusa da ni, dani dai ne kuma sai dan matso masa zira'i, ai Allah ya kyauta. Kai fa dani ka matso shi ko ya matso zira'i? Tsakanin dani da zira'i ba a kwatantawa. Allah ya ce wa idza taqarraba ilayya zira'an, in ya matso kusa da ni kuma daidai zira'i, taqarrabtu minhu ba'an, ni kuma sai matso kusa da shi daidai fadinsa. Fadinsa daidai tsawonka. In ka zo kusa da Allah zira'i daya, shi kuma zai zo maka daidai fadinka. Sai ya ce wa idza atani mashiyan, idan bawana ya zo min yana tafiya, ataituhu har wala ni kuma sai in zo mar ina sauri. In ka zo a guje, sai Allah ya rungume ka, ka zama na shi. Don haka in kana son Allah ya biya ma bukata, mene kyautata iyaka na'budu, shi ma sai Allah ya kyautata wa iyaka nasta'in, alheri danku ne. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman.
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Rabbana wa atina
ma wa'adtana ثناء على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.
قال الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. Mutanen kirki suna addu'a suka ce ya Ubangiji mu mun ji mai kira Annabi Muhammad mai kira yana kira yana cewa ku zo ku yi imani an aminu bi rabbikum ku zo ku yi imani da Ubangijin ku fa amanna sai muka yi imani rabbana tunda mun yi imani faghfir lana dhunubana sai ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana laifukanmu wa tawaffana ma'al abrari ka dauki rayukan mutane da mutanen kirki rabbana ya ubaidijinmu wa atina ma wa'adtana ala rusulika ka ba mu abin da kai mana alkawari ga manzanninka wa la tukhzina yawmal qiyamati karka kunyata mu a ranar hisabi ranar tashin kiyama innaka la tukhliful mi'ad balle Allah baka saba alkawra kun gani wannan ayoyi da suke cikin suratu Ali Imran malamai suka ce ana magana ne akan al'umar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wai sahabbansa kawai na farko ba har zuwa na ƙarshen zamani duk mutumin da ya amsa kiran manzon Allah duk musulmi wanda ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da duk abin da manzon Allah ya kira mu zuwa gare shi to da shi ake magana cikin waɗannan ayoyin Allah yace fastajaba lahum rabbuhum anni la ubi'u amala amilin minkum ubangijin ku ya amsa addu'an ku ana magana da waye da mu musulmai ubangiji ya amsa addu'o'in mu فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ بَعْضًا تَوَّ أَيْكٍ وَنِمِي أَيْكِ دَجَ تِشُوكُ بَا إنجا الله تبارك وتعالى دون هكا إنك تيا صلى صلى كإن أنت نمي داما داما سأباك لا دا أن داما داما إذا أنت عيثو سأباك تشاوى لا دا سأنت باك صلى سأباك لا دا anni la'u bi komai wato komai karance alherin da ke cikin sallar ka Allah bai kin baka lada karka dauka ce kai sallar mai kyau irin ta manzon Allah sannan a karbawa ne kai baka yawa wannan babu mutum da zai to ma irin ta sahabbai ma yi bare irin ta manzon Allah muna nan ana dan tattaumawa wani mun ba da kanmu da manzon Allah ka dai kamanta ko fata shabbahu idan lam takunu mislahu inna tashabbuha bil kiram falahu muna kaman tawa ne sai Allah ya ce min zakarin aw unsa namiji ko mace babukum min ba'ab sashin ku ga sashi suke matukar ka kyauta ta ibada to Allah madaukaki zai kyautata maka sakamako wato komai kankantan aikin ka Allah tabaraka wa ta'ala ya maka lamuni zai baka lada matukar aikin nan yayi kyau to lokaci ya zo kace da na kawo dogon hadisin nan na ba mu misali da maganar da ba haushi ke cewa alheri danko ne bai faduwa kasa banza muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala shi sa albarka cikin abin da muka fada Allah madaukakin sarki ya kyautata mana ibadunmu Allah shi sa duk ibada da muke karbabbo ne kuma Allah ya kyautata karshenmu ya gama mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gida rahama akwai tambayoyi a bayin hakuri
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد معنى الناجي أنا شواء إذا متن ينا أزمي بازي شاف ومي مي قمشي با كما بازي ساتر علي أجيكين سبا كما لسين قسك يعني
يا كما تغامي كيما يا كما تي ساتر علي مي قمشي وكما سار مي مي قمشي با وان لي هي أكي تر علي دا مي با عبين شباني ba abin shi bane ba su bata azumi babu dalilin da zai sa mutum bai sawa akwai malamai da ke cewa ba a sawa kuma ba dalili kansa tunda babu dalili barin sa haka shi yafi asali kaga in aka bar mutane suna tafiya dukun dukun kuma sai du'a zama kaza mai cikin watan ramadan ko ba ma dai a rika wanka ana sa turare mai kyau kuma a shafa mai mai kanshi wannan shine abin da ya kamata da wata
mallan don Allah ka dinga fadan kwanan wata idan zaka dinga fara karatu
ya wato bana an sa wannan ka dan daga wai dinga fadan kwanan wata an zan fara karatu kun san abin da ya sabon fada ai an shaga ya mu wai dinga fadan kwanan wata bana fadan kwanan wata domin wa'azin nawa ba shi da kwanan wata wa'azina ina fatan ya zama yana aiki har tashin kiyama baka taba jin wani hadisi da aka ce ranar kaza ga watan kaza manzon Allah ya ce kaza ko ka taba ji akwai ta kai mu bashi haka yadda manzon Allah ya banna shi Allah ya sa mu yi gaskiya
mallan shin dole ne mace ta sa hijabi lokacin da za ta karanta alqur'ani
karatun qur'ani zikiri ne ba lalle bane ya zama ta sa hijabi don za ta yi karatun sa don zikiri kana yin sa duk wata siffa na rayuwa da ka samu kanka amma yana da kyau in za ta yi karatun ta shiga siffa mai kyau wanda ta sa kaya sutura mai kyau ta shiga siffa mai kyau ta karanta qur'ani kaga wanda ta karanta qur'ani ba alwala ko kuma ba wata sutura ba ta kuma wata cikin siffa mai kyau ladan su ya bambanta amma kuma bai hana yi ina fata an gane
shin ya halatta matan aure su je makarantar islamiyya malam
ba ma ya halatta ba wajibi ne mace ta tafi makarantar islamiyya ka duba hadisan manzon Allah an sha faɗa mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mata ya yi musu wa'azi an sha faɗa ya tara mata ya karantar da su ya tara mata sun yi mubaya har yanzu kuma ana tantama game da cewa mace ta fita waje ta yi karatu kuma ka lura mutum ko malami ne matukar matansa ba su zuwa makaranta dole za a samu sauran matan gari sun fi matansa ilimi domin mutum shi kadai bai iya koyar da mace ilimi kamar da za ta je makaranta malamai da yawa su karantar da ita.